ربنا يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة شهدنا بهذا المحضر واجتهد فيه بنظرة تأتي لنا بالظفر. وأنا فصلي كنا أما غنين شغبا صلى الله عليه وسلم كوبان كجن سيكر ما يبوايا ما لمي سنجي ساباني أشكنتا shugaba na Aisha da Allah ta tabbata gare ta ta musanta wannan gani cewa ya faɗa ga Annabi Aisha da Allah ya tabbata gare ta
ya ummul mu'minina hal ra'a Muhammadu rabbahu
ya uwar mu'minai shin ko Annabi Muhammad ya ga ubangijin sa
qalat laqad kafa sha'ri mimma qulta salatun
sai tace kaga gashi na yi da mimmike saboda abin da ka faɗa ka ta min da hankali ma'ana ta faɗa haka sau uku daga tambayar ma da kai ni ka ta da hankali na wanda da ya gama wannan magana to ya yi ƙarya wanda da ya ce da kai Muhammad ya ga Ubangiji to ya yi ƙarya wanda da ya zantar da kai cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ga Ubangijinsa wannan ya gunduma ƙarya sai ta karanta wannan aya la tudrikuhul absaru maganai ba sa riskar Ubangiji sannan ya faɗi hadisi har ƙarshensa wasu daga cikin tunzumin malamai sun tafi akan magana na Aisha da Allah ya tabbata gare ta wannan ita ce magana mashhuriya daga Abdullahi dan Mas'ud an rawi shirin wannan ga Abu Hurairah da Allah ya tabbata gare shi ya faɗa kadai dai Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ga Jibril ne an yi sabani amma shi ma Abu Hurairah a cikin abin da aka rawaita daga gare shi ɗaya daga cikin maganganun guda biyu su ne wannan cewa ya musanta cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ga Ubangiji amma wata ruwaya daga Abu Hurairah din kuma ta tabbatar da cewa ma'aikin Allah ya ga Ubangiji din tabaraka wa ta'ala
wa qala bi inkari hadha wa amtina ruyati fi dunya jama'atun min al muhaddisin wal fuqaha wal mutakallimin
da yawa daga cikin malaman hadisi da malaman fiqhu da kuma malaman tauhidi to sun yi inkarin maganar gani din nan a nan duniya ba su yarda cewa zai yi a ga Allah tabaraka wataala a duniya ba da haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai ga Ubangiji a Isra'ila ba
wani ibn Abbas radiyallahu anhuma
ya zo ga sayyidina Abdullahi dan Abbas yadda Allah ya tabbata gare su
annahu ra'ahu bi ainihi
cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ga Ubangiji da idanunsa sayyidina adau sayyidina adau ya rawaita ga sayyidina Abdullahi dan Abbas cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ga Ubangiji amma da zuciya ba da idanu ba
wa an abil ali yace an ra'ahu bi fuadihi marratayn
ya zo ga sayyidina abil ali yace daga sayyidina Abdullahi dan Abbas cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ga Ubangiji sa da zuciya ta sa hasau biyu
wa zakara ibn isaaqa anna ibn umar asala ila ibn abbas radiyallahu anhu ma yasaluhu hal ra'a muhammadu rabbahu
ibn isaaqa ya rawaita cewa Abdullahi dan Umar idan ta tabbata gare shi ya aika gurin sayyidina Abdullahi dan Abbas yana tambaya yana fatawa shin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangiji Abdullahi ibn Umar yake tambaya Abdullahi ibn Abbas
faqala na'am
sayyidina Abdullahi ibn Abbas yace eh ma'aiki ya ga ubangiji
wal ashharu annahu wal ashharu annahu ra'abahu bi ainihi
kuma abin da yafi shahara abin da yafi shahara daga fitowar Abdullahi ibn Abbas cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijin ne da idanunsa ba wai da zuciya ba wannan magana ce da zuciya ita ma an rawaita daga gare shi amma ba ita tafi shahara daga gare shi ba abin da yafi shahara a ruwayoyinsa cewa ya ga ma'aiki ya ga ubangiji da baraka ta Allah da idanunsa naka ba wai da zuciya ba
warwiya zalika anhu min turikin
an rawaita wannan daga gare shi ta hanyoyi da dama sayyidina abdullahi ibn abbas ya ce ubangiji tabaaraka wa ta'ala ya ke banci annabi musa da zance da shi ya ke banci annabi ibrahim da bara daita sannan ya ke banci shugaba sallallahu alaihi wasallama da ganin sa hujjatuhu qawluhu ta'ala ma kazaba al-fu'adu ma ra'a hujjatu cewa ma'aiki ya ga ubangiji shine fadin allah ta zuciyarsa bata sani ba sanda abin da idanunsa ya gani ba yawai yanzu jayayya ma kuke yi da shi akan abin da yake gani ai ya gan shi ma a wani karan daban a imamul mawardi ya fassara wannan malamai sun ce ubangiji tabaraka wa ta'ala ya raba tsakanin zancensa da kuma ganinsa a tsakanin annabi musa da kuma shugaba sallallahu alaihi wasallama sai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya gan shi har karo biyu annabi musa kuma ya zance da shi karo biyu abul fatah ar-razi ya hakaita da shi da abul laysa samarkandi sun hakaici kaya sai na ka'abu sayyidina abdullahi ibn al-haris ya kaito cewa
ittama bin abbas wa ka'abun
sayyidina abdullahi ibn abbas ya hada sayyidina ka'ab al-ahbari
qala ibn abbas
sayyidina abdullahi ibn abbas ya fada
ma nanu banu hashim fa naqulu inna muhammadan qala rabbahu marratayn
mu dai iyalan gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama abinda muke tafa akai shine cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ga ubangijinsa har sau biyu akan haka miki
faka baraka abun hatta jawa wani bulu jibalu
to sai na kabul ahbar da yaji wannan magana sai ya kwantsa makabbara har sai da muryarsa ta daukaka a bayan duwar hutsun makka
wa qala inna allaha qasama ru'yatahu wa kalamuhu bayna muhammadin wa musa
ishe ai da ma shugaba sallallahu alaihi wasallama a ubangiji sallallahu alaihi wasallama abin da ya masa ya raba abubuwa guda biyu na matsayi da zance da kuma gani ya ba wa annabi Musa cewa zai zance da Allah ya ba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yayi ya ga ubangijin tabaraka wataala
fakallamahu Musa wa ra'ahu Muhammadu bi qalbihi
sai annabi Musa ya zance da ubangiji shi kuma ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah tabaraka wataala amma da zuciyarsa
wa rawa sharifun an abi dhar radiyallahu anhu fi tafsir al-ayati
shariku ya rawaita ga sayyidina Abi Dharr daga fari da ta bada gare shi a cikin fassara wannan aya cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ga ubangijin sa Imam al-Huda Abu Laysa Samarqandi ya rawaita ga sayyidina Muhammad dan Ka'ab al-Ahbari al-Qurazi da Rabi' ibn Anas cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama
anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila hal ra'aita rabbaka
an tambaye shugaba sallallahu alaihi wasallam ko ka ga ubangijin ka sai ya ce na gan shi da zuciyata amma ban gan shi da idanuna ba
wa rawa malik bin yuhamila an mu'ad an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu rabbi
malik dan yuhamira ya rawaita ga sayyidina mu'azu daga shugaba sallallahu alaihi wasallam ya fada cewa na ga ubangiji na
wa zakara kalimatan faqala ya muhammad fi ma ya tasmini wa la la ala al hadith
sai ambaci kalma yace ya muhammadu Allah ya zance da shi a haka a cikin mai almalawal ala suke jayayya tsakanin su kan hadisi haka shan ta
wa aka Abdul Razzaq anna Hasan kana ya'lamu billahi wa anna Muhammadur rabbuhu
sayyidina Abdul Razzaq ya haka to cewa sayyidina Al Hasan ya kasance yana rantsuwa da ubangiji hakika Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ga ubangijin sa sayyidina Abu Umar tamalanki ya hakaita ga sayyidina Ikramata shi ma irin wannan ma'ana ya rawaita
wa aka babul mutakallimina hadir mun ibn mas'ud
sashi daga malaman tauhidi sai rawaita wannan mazhaba ga sayyidina Abdullah ibn Mas'ud ibn Ishaq ya hakaito cewa Marwana ya tambaye sayyidina Abu Huraira idan ya tabbata gare shi ko shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangiji kuwa sayyidina Abu Huraira yace ya ganshi mana
wa hakan nan kashu an Ahmad bin Hanbal annahu qala
sayyidina nan kashu ya hakaita ga sayyidina Ahmad bin Hanbal cewa ya fada
ana aqulu bi hadith ibn Abbas bi ainihi ra'ahu ra'ahu hatta qada an nafasuhu yani nafasu Ahmada
sayyidina Ahmad bin Hanbal yace da naqashu ce ni ka san ina kan madogara ta hadisin sayyidina Abdullah bin Abbas akan sanaki bi ainihi ra'ahu ra'ahu da idanansa sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ya ganshi idan ga maimaita ya ganshi ya ganshi ya ganshi dinnan hatta kada anafasuhu har sai da numfashin sa ya suke sannan idan ya fada yana nufin numfashin shi Ahmad bin Hanbal sayyidina Ahmad bin Hanbal shi ake cewa imamu ahlus sunnah imamu ahlus sunnah duk wanda yake da war ahlus sunnati wal jamaa to madogarar sa matafiyarsa sayyidina Ahmad bin Hanbal shine farkon da aka fara ga wannan sunna kuma shine ma limami a wannan mazhabar saboda haka duk wanda suke kan wannan matafiya to akan haka suke cewa mai hisa Allah sai ya ga ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ga ubangiji kuma da idanansa ya ganshi ba wai da zuciya ko wani abu daban ba ko idan ta mafarki ko na ya ga shi kiri-kiri zatin Allah ya gani kuma da idanansa ya ga zatin Allah tabaraka ta'ala duk wani abu ba wannan ba to bai inganta ba kamar yadda shi Ibrahim radiyallahu anhu yake ya mana ko yes yana cewa ra'a rabbahu haqqan bi aynin wa suratin wa kullun siwa hadha wara'a wara'i ra'a rabbahu haqqan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa da gaske bi aynin wa suratin da idanansa ya ganshi kuma surat zatin Allah ya gani ita ce magana ba wai da zuciya ba mafarki ba ba wani haske ya gani ba wani a'a da idansa ya ga Allah kuma Allah ya gani bi suratin zatin Allah ya gani wa kullun siwa hadha duk wata ma'ana duk wata fatawa duk wata ruwaya da za a kawo sabanin wannan wara'a wara'i kai jifa da ita bayan bayanka ba ta da wani inganci ba haka zan sanya kyau wannan ita ce kankarariyar magana daga mu haƙiƙai Abu Umar ya faɗa cewa sayyidina Ahmad bin Hanbal ya faɗa ya ga ubangiji da zuciya ta sa sai ya ji tsoro shi Abu Umar bai iya bada fatawar halaccin ganin ubangiji ta baraka ta alanan duniya da magannai ba sai na sa'idu dan jubairu ya faɗa ni dai ba zan ce ya gan shi ba ba kuma zan ce bai gan shi ba ne wuce to ya huta ko can ni ba zan ce ya gan shi ba zan ce bai gan shi ba haƙiƙa an yi saɓani a cikin fassara ma'anar wannan aya daga sayyidina Abdullah bin Abbas da Ikrimata da sayyidina Al-Hasan dan Ali da sayyidina Abdullah bin Mas'ud sai aka haƙaito ga sayyidina Abdullah bin Abbas da kuma sayyidina Ikrimata cewa ma'aikin Allah ya ga ubangiji ne amma da zuciyarsa wannan ma'anar gani da zuciya da suke faɗa irin ganin da su bai suke wa Allah kenan su bai suna shahudin ubangiji tabaraka wa ta'ala amma ba wai da idanu bane a'a da zuciya ne wata ma'ana ce ta ma'arifa ta irin wannan suke ta maida ma'ana zuwa gare ta cewa mai ki Allah ya ga Allah ya gan shi da zuciya ma'ana ma'arifa ce to kuma wannan zancen da ake a cikin wannan ayoyi duk ba da wannan magana ake ba na maganan Allah da zuci ai ba wani annabin da bai ga Allah da zuciyarsa ba nan ba annabin da bai fatahi ba ko wani annabi sai yayi fatahi ko wani annabi sai yayi ma'arifa na haka ba wannan zancen ake a nan gurin ba
وعن الحسن وابن مسعود الجبريل
sai suka kai to sai na al-Hasan da kuma ibn Mas'ud cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ga Jibril ne
haka Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal al-Abi annahu qala rahu
Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal ya haka ta daga mahaifinsa cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ga ubangijin sa ya zo ga ibnu abain sakandari ya fada a cikin fasal ma'ana fadin ubangiji ta'ala alam nashraha laka sadraka
ala sharaha sadrahu lirru'yati wa sharaha sadrahu musa lil kalam
yace ma'ana wannan aya ubangiji ta'ala ya haskaka kirje shugaba sallallahu alaihi wasallama dan ya iya dauka ganin Allah tabaraka wa ta'ala ya haskaka kirjen annabi musa kuma dan ya iya daukar zancen Allah tabaraka wa ta'ala
wa qala abu al-hasan ali bin ismaila
Abul Hasan Ali ibn Isma'ila al-Ash'ari da ta bi daga reshi da kuma jama'a daga cikin sahabbansa sun rawaito cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ga ubangijin sa ne da maraka wa ta'ala ya gan shi ne da idanun sa da kuma idanuwan sa naka yace kuma duk wani girma da aka ba wani annabi daga cikin annabawa amince ta fita gare su to an ba da shi irin sa ga shugaba sallallahu alaihi wasallam shi ma an ba shi irin wannan sannan sai Allah ya dada tsawo shi kuma daga tsakan kanun su ya fifita shi da ganin Allah su kuma su samu wannan ba sa shi daga cikin shehunan mu sun yi shiru akan wannan matsala ta zancen ganin Allah din nan ba su iya cewa komai game da ita ba masu irin wannan ra'ayi sai suka ce to ba dai wata hujja karara wadda ta fito fili da take nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangiji ko kuma tunna cewa bai gan shi ba babu hujja karara a zahiri amma ganin Allah din kuma a gurin shugaba sallallahu alaihi wasallam a halin bai wafati ba a nan duniya to kuma halattaccen abu ne zai yi tunda ko zai yi kenan ma mamaki ya gan shi daka su da suka dakata suka ci burki anan bas Allah ka iyaka ba ko ba su rushe magana ba alƙali wa man fadalu ya fada Allah ya masa game da gatar gaskiya dai wadda babu kokontowa cikin ta cewa ganin Allah tabaraka wa ta'ala a nan duniya abu ne wanda yake ya halatta a hankalce babu wani abu da zai kore wannan a cikin hankali dalilin da yake nuna halaccin ganin Allah tabaraka wa ta'ala a nan duniya shine tambayar da annabi Musa ya yi don ya samu ganin Allah din rabbi arini anzuru ilaika haka ya gaya masa ubangiji nuna min kanka ina son ganka to kuma korarren abu ne ya zama annabin Allah su kutum kamar annabin Musa ya jahilci sanin abin da ya halatta a zatin Allah da abin da ya kori a zatin Allah shi annabi a ka'idarsa baya roƙon Allah abin da ba zai yi ba wannan ka'idar annabi kenan baya da annabi ya daga hannu roƙi Allah abin da ba zai yi ba in ya san abin ba zai yi ba ko kuma Allah bai shirya za a yi haka ba to ba zai roƙi Allah ba kuma manzo Allah ya faɗa mana sallallahu alaihi wasallam daga cikin ladabi kar ka roƙi Allah abin da ba zai yi ba yana daga ladabi na addu'a me ma'ana abin da Allah ba zai yi ba ba abin da ya gagara Allah a cikin ikonsa amma kai akan kanka ka san akwai abin da ba zai yi ba a yi shi yanzu ka zo ka faɗa a masallaci kai sajada kai ta roƙon Allah Allah ya dawo ma da jiya ta dawo yau ya gagara Allah ya haka a cikin ujira Allah akwai abin da ba zai iya yi ba amma ya halatta ka wannan addu'a
me yasa saboda sunnar Allah ya sunnanta bazai haka to duk abin da ka san Allah bazai baka karuke shi ya ga cikin tsari na addu'a da kuma ladabi na addu'a su kuma annaba sun kowa sanin wannan da ganin Allah bai halatta ba a duniya bazai yi ga Allah da annabi Musa bazai daga hannu ce rabbi arni anzuru ilayka ba ubangiji nuna min kanka ina son ganka dan haka roƙon da annabi Musa yayi kadai shike tabbata cewa da maganin Allah halatta ta abu sai dai matsayi wanda matsayinsa ne ga Allah sai ga Allah wanda ba matsayinsa bane ba zai ga shi annabi Musa ba matsayinsa bane ya ga Allah dan haka amsar da ya samu mallan zai kanta ta gaba zamu ji amsar da ya samu gun Allah amma shi ma yake Allah sai idan matsayinsa ne ga Allah mai hana ga Allah zaka wannan malamai akan haka suke shi ma yanzu alƙali abinda yake tsauraya da shi kenan ta wannan shine gaskiya tun daga nan Allah halattaccen abu ne tashi akwai wanda matsayinsa zai iya kaiwa ga Allah kenan annabi Musa bai roƙi abin da yake korarre ba ya roƙi abin da yake halattacce ne da amma kuma afkuwar hakan da kuma ganin ta wannan ya cikin gaibu wanda ba wanda ya san shi sai wanda Allah ya ga dama ya sanar da shi ya halatta a ga Allah ma waye wanda zai gan shi to abu ne a gaibu a rufe shi annabi Musa bai san baya ciki ba kuma Allah bai san da shi baka cikin wannan halatta za su ganna ba dan haka in ya roki Allah bai laifi rabbi arni azru ilayka nuna mun kanka ina san kanka yanzu me ya rage ya jira amsa in yana cikin wanda Allah ya halatta masa ga Allah zai ba shi amsa daidai da yadda zai shi in baya ciki Allah zai ba shi amsa kuma ya ba shi shine ubangiji ta Allah sai ce da shi lan tarani Musa ai har abada ba za ka gani ba ma'anar wannan lantin da Allah ya faɗa masa shine ba za ka iya ba ba za ka iya ɗaukar ganina ba ban shirya idanunka a irin wannan martabar da wannan ƙwarin da wannan level ɗin da za ka iya ganina ba kuma don ubangiji tabbata masa abinda ya faɗa masa ɗin nan duk da Musa ba kwakwanto yake ba amma zai samu nutsuwa shi ma ta annabi Ibrahim ko walakin liyadma inna qalbi to shi ma liyadma inna qalbu sai Allah ya buga masa wani misali wanda yake misali ne da zai kore duk wata shakka sai Allah ya buga masa misali da abin da ya fi shi karfi shi Musa a wajen ginin halitta dutse a ka'ida ya fi dan adam kwari Allah nuna mun kanka ina son in ganka Allah ya ce ba za ka iya ba amma ga dutse nan ka dai san ya fi ka girma ya fi ka kwari ko da samar ido zan masa tajalli shi dutsa in ya iya ɗaukar ganina kai ma za ka iya to ya aka yi amma alam ma tajalla rabu wani jabani ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iqa da Allah ya tajalli ga dutse dutse ya kwankwatsa zama garin fitsi ɗis annabi Musa kallon dutsen da ganin yadda ya rugurguje shi sai ya faɗi sumamme ba kallon Allah wata ba dutsen ya kalla shi kuma dutse ya kalli Ubangiji tabaraka wa ta'ala amma dutse kun kwatsai Musa ya suma da an kware mai hijabin gaba daya za a yi kenan da kila sai da tsantoshi a lahira da haka Ubangiji ya saba masa wannan misali don ya tabbata masa abin da ya faɗa cewa ba za ka iya ba lan tara ni ai lan ta hamila lan ta dika za ka iya ɗauka ba ta amma duk wannan abu da ya faru da annabi Musa da wannan flashin da aka yi dutse ya faɗi ya rushe shi ma duk wannan babu wani dalili a cikinsa da zai nuna korarren abu ne a ga Allah a duniya duk babu dalili a ciki bari ma dai akwai halaccin ganin a cikin wannan ma'ana babu wani dalili yankakke a cikin shari'a wanda yake nuna korar ganin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma hannuwarsa domin da abin da yake saman me to ganin sa halan ne ba wani abu ne korarre ba babu hujja ga wanda sai ka ba hujja a bisa hannuwar ganin Allah tabaraka wa ta'ala da fadin Ubangiji a Qur'ani cewa la tudriku wal absar magannai ba sa raskar Allah wannan ba hujja ba ce cikin da ba za a iya ganin Allah ba saboda fasarorin da aka ba ayar ma'a sun sassaɓa gurin malaman tafsiri
إلا استحالة
الاستحالة
الاستحالة
سودا wannan baya hukunta fadar wanda ya fadi koruwa na ganin Allah tabaraka ta'ala nan duniya wannan ayar ba hujja bace ga wanda yake cewa korarran abu ne a ga Allah a duniya sashi daga cikin malamai ma sun kafa hujja ne da wannan aya a bisa halaccin ganin ubangiji da kuma rashin koruwar ganin ubangiji tabaraka wa ta'ala a bisa jumla haƙiƙa malamai sun ce abinda aya take nufi magannan kafirai ne ba za su iya riskar ubangiji din ba magannan kafirai ba na mu'mine ba ila kuma aka ce a'a ma'anar gamammiya ce la tudrikul absaru ay la tufidu bihi magannai ba za su iya kewayewa da Allah ba me ma'anar kewayewa abinda idanka zai iya gani shine abinda ƙarfin ganinka ya fi shi girma kowane dan adam yana da iya fadin mita da kuma tsawon da zai iya kwabar a idanunsa idan kaga ka iya kallon abu daga farko zuwa ƙarshe to ƙarfin ganinka yafi abin girma ne amma in abin yafi ƙarfin ganinka girma za ka iya ganin sa da kawa sai daga wani bangare nasa haka sai daga wani bangare nasa to shi Allah tabaraka wa ta'ala yana da iyaka ne ba shi da iyaka ko to shine wannan la tudriku al absar din maganne ba za su iya kewayewa da Allah saboda Allah ya fi komai ba wani ganin dan adam da zai iya kewayewa da ganin Allah tabaraka wa ta'ala shine ma'anar ta ila kuma aka ce ma'anar la tudrikul absar maganne ba za su iya riskar Allah ba amma su masu magannan za su iya riskar Allah idanka wannan gulab din ba zai iya riskar ubangiji amma kai mai idan in Allah ya so to zai baka wani idan da kun fai ku da zai kai shi ko wannan idan kuma na daban ne shi ma aiki sallallahu alaihi wasallam idanansa irin namu ne dan sa ba irin namu bane idan da katanga ba ta iya tsare shi ga abin da ke bayan ta kirjinka baya iya ga hana shi ga abin da ke cikin zuciyarka wannan idan ordinary ido ne ba irin dan adam ba irin dan adam bane wannan idan da yake iya ganin abin da ke bayansa bai waiga ba yana tsaye ya saita sahu za a yi sallah ya kalli gabas amma ya kira sunan wani da wani ku haɗa ƙawanku wani da wani ku haɗa kafaɗinku bai kuma yi ya kalli su ba sallallahu alaihi wasallam ta kaga wannan idan ba ido ba ne irin na al'ada na mutane na kowa da kowa don haka ashe akwai wata ƙudura wadda take ƙari a kan abin da yake na idanun mutane ke in wannan idan ya riski Allah ko kuma me wannan idan in iya riskar ubangiji wannan ba mamaki bane da haka duk wa'innan fasarori da aka yi wannan aya to ba sa nuna koruwar ganin Allah tabaraka ta'ala ko hannuwarsa haka na ba su da hujja a cikin faɗin ubangiji ga annabi Musa ba za ka gani ba da kuma faɗin ubangiji tabaraka ta'ala a harshen annabi Musa sanda annan Musa ya farka daga suman da ya sai ce subhanaka tubtu ilayka wa ana awwal mu'minina sarki ya tabbata gare ka ubangiji na tuba ni ne ma farkon mu'minai ni daga yau dai na zan tambaye ka zan ganka to cewa ya tuba din nan sai suke rike wannan ma a matsayin wata hujja
lima qaddamna
duk ba hujja a ciki saboda abin da muka gabata a baya
wala annaha laysa 'ala al-umumi
domin kuma cewa wannan aya wata game kowa da kowa ba domin kuma cewa duk wanda ya ce ma'anarta shine ba za a gane Allah a duniya ba shi ma dai wannan tawili yayi kuma har yanzu babu wani nassi na hannuwa a cikinta wannan ya sauka ne a haƙƙin annabi Musa kuma duk sanda aka ce wata aya tana iya ɗaukar tawili da yawa ko tana iya ɗaukar ma'anoni da dama to ba a iya yin yanke da ma'ana guda daya ce ita ce lalle lalle Allah mai lalle wannan ita ce ma'ana ba za a canza ba bazan kuma an bayyana mini kin jiwa duk lokacin da ka ce wata aya ta zo ma'anarta ba sarihiya bace dama qur'anin an ya raba Allah ya fada fihi ayatun muhkamatun kunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihatun shi qur'ani gida biyu ne fihi ayatun muhkamatun akwai ayoyin da suke muhkamai a cikin sa aya muhkama ita ce wanda ma'anarta ga ta a fili ba ta daukar wani tawili kawai sitrat ce in Allah ya ce aqim misalata kawai aqim misalata ne a tsaye da sallah yana nuna a tsaye da sallah ba wani tawili da zaka yi da kan dole kawai a tsaye da sallah anan ba tawili ne amma in ya faɗa ta maganar za ta iya daukar tawili ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza to anan gurin ba yadda zaka dauke ta ma'ana guda ɗaya kamar kalkalle mata kace lalle lalle wannan ita ce ma'anar ba wata fasara bayan ta ba zai yi wannan zaka koma da man da suke ganin cewa a ganin Allah ba zai a duniya ba saboda wannan ma'ana to ai ba su isa kuma su ce za su takaita ma'ana a yanan batun da yake ma'anar ko ayan na iya ɗaukar tawili da yawa duk ma'ana duk magana mai harshen damu to ana yi mata fasarori da dama shine kuma ma'anar abin da malaman balaga suke faɗa na tauriya da sauran irin wa'annan magana na sha ba misali ai a zo a ce ma matarka ta yi yaji yaya kana cikin masallacin nan zaune ana karatu sai wani tsatsallako ya zo daidai kunnen ka ya rada ma ya ce matarka ta yi yaji lallai mai ma'ana wannan mai ma'ana haka ta yi fushi ta kulla kayanta dan kwali ta yi gidansu shi ne ma'anarta sai na ce maka a'a ba haka nake yi ba ta sa kuli-kuli da barkono a cikin turmi ta daka ni abin da nake nufi ke lallai wannan ma'ana ba ce daidai ba duk da naka ce ma'ana ko magana ta iya ɗaukar wata ma'ana ta iya ɗaukar wata fuska ko nawa to ba a iya ɗaukar wata ma'ana guda ɗaya a makale a ce ita ce kawai zai iya ma'ana ake nufi wata ake nufi da naka an kai ka gane wancan wani kuma ya ce a ba ita na gane ba kaza na gane sai ka saka ma wannan shi ne abin da alƙali yake so mu fahimta a cikin nan masu cewa la tudkul absaru ba za a iya ganin Allah a duniya ba to kuma sun ce la tudkul absaru yana nufin a'a idan dan adam ba zai yiwu ya kewaye da ganin Allah amma zai gano shikenan sai ka saka musu ita ma ta dauka ma'ana ce fadin sa da yace tubtu ilaika dinnan shi annabi Musa da ya farka yace na tuba to yana nufin na tuba daga tambayar abinda baka kaddara min shi ba saboda ni nawa ban sani bane na dauka ina cikin wanda ka halatta zamu ganka amma da na tambaya ma tunda ban dan tana ni ma to na tuba bazan kuma tambaye ka wanda ma yanzu na gano bana ciki a shi amma ba yana nufin wai na tuba da tambaye ka abinda ba zai yi ba haka bane ni ne bana cikin wanda za a yi haka sayyidina abubakar al-fadhli ya faɗa a cikin fasara ma'ana faɗin ubangiji lan tarani ma'ana sa shine cewa wani dan adam ba shi da damar da zai samu damar ya iya ganin ubangiji tabaraka ta'ala a duniya cewa duk wanda ya duba ya zuwa ga Allah to mutuwa zai kwananta shi haƙiƙa na gani to ai kaga wannan wanda ma'ana da shi Abubakar al-Fadhli ya faɗa ai kaga ta dace da wancan abu da ya faɗa annabi Musa in dai kamar annabi Musa kalimullahi ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusuli bai fa kai ga ganin Allah ba wasu da aka sa masa Musa ba za ka iya gani na ba amma ga dutse can da ka gani kaga wannan dutsen zan yayi mai wani hijabi daga cikin hijabaina zan matajali samun ido ka kalle shi in ka iya ganin dutsen ka tabbata shi dutsen in ya tabbata bayan ya gani kai ma za ka gani mai fara da karshe da aka yaye wa dutse hijabi ubangiji ya ta dalli ga dutse dutse ya rugurguje Musa ya faɗe su ma me ya jawo Musa su ma kallon dutsen da ya kalli Allah to da Allah ya gani me zai faru to shine abin da shi Abubakar al-Fadhli yake wadannan gurin wanda da aka yayo hijabi a cikin mutane ya iya ganin Allah to mutuwa zai kuwa ba zai rayuwa wannan ita ce ma'ana haka wacce ma'ana da ko wacce kisa da Musa ta tabbatar da wannan abu da ya faɗa wa kana aitu aje ga na gani ga sashi daga cikin salafus salihu da kuma malamai wanda suka zo daga baya sun faɗa abin da ma'anar sa take cewa
rubiyatu ta'ala fid dunya mumtari'atun li ba'ti sarki bi ahli dunya wa qawahum
cewa ganin ubangiji tabaraka wa ta'ala nan duniya abu ne wanda yake abin hanawa saboda raunin jikin dan adam da irin yadda aka gina halittar sa
wa kaunaha mutaghayyiratan araban lil afat wal fana'i
kuma saboda cewa ganin ubangiji tabaraka wa ta'ala yana iya canja halittar dan adam din zai iya ja masa wata illa ko mai iya ja masa ya fana'i mana ya mutu ga baki da
alam taqullam quwwatan 'ala ruhiyati
dan haka su yan adam ba su da karfin ganin Allah tabaraka wa ta'ala
فَإِذَا كَانَ فِي الْآخِرَةِ وَرِزْقُهُ تَرْكِيبًا آلَةً وَرِزْقُهُ سَاجِدَةً بَاكِيَةً
amma in suka je lahira Allah ya canja musu halitta ya musu wata halitta wacce take tarkibi na daban ba irin na duniya ba ya azurta su da ƙarfi tabbatacce madawami
wa tamma anwar absarihim wa qulubihim
ya cika hasken da ya zuba a cikin zukatansu da kuma magannansu to sannan ya samu karfin ganin Allah tabaraka wataala
wa qara'aytu ma wa hadha li malik bin anas rahimahullahu ta'ala
aje ga na ga irin wannan ma'ana ga sayyidina malik dan anasu ya da tabbata gare shi ya fada ba iya ganin ubangiji tabaraka wataala duniya ba saboda shi wanzaje ne shi kuwa qararre ba zai iya ganin wanzaje ba
fa kana fi akhirati wa busaran baqiyatan
amma idan an koma lahira aka azurta su waɗansu maganne wanda suke madawama to sai wanzaje ya ga wanzaje kenan tunda yake a lahira ba sauran mutuwa ba sauran fana'i kuma an zo kenan
hada kalamu hasan malik
alƙali ya ce wannan magana ce mai kyau kuma ta burgi
walaysa fihi dalilan ala istihalati illa na haibu da aka yi kudarci
da haka wannan magana ta imamu maliku ta nuna cewa ba wani dalili da ya sa ganin Allah ya kori ga ɗan adam in banda raunin ikonsa da raunin ƙarfinsa shi ya hana ya ga Allah kenan idan Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya ga dama ya ƙarfafi halittar wanda daga cikin bayansa fa ya ba shi ƙudura akan ɗaukar nauyin ganin zai iya kuma ya jure ya tabbata ashe sannan kuma gani ba zai haramta ba kenan ba zai hana da haka shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ga wata aba ƙarfin nasa da ƙarfin idanun nasa ba irin namu bane ganin Allah a gurinsa abu ne wanda yake halattacce ba wani abu ne wanda ba zai yi ba
wa qad taqaddama ma zikra fi quwwati basari Musa wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam
ajiga kuma ya gabata abinda muka ambata a cikin sha'anin ƙarfin idanun shugaba sallallahu alaihi wasallam da annabi Musa wa nufuzu idraki ma
bi quwwati ilahiyyati
da kuma zarcewar riskarsu da ƙarfin nan na Ubangiji tabaraka wataala wanda ya ba su domin iya riskar abinda suke riska na da ganin Ubangiji tabaraka wataala da kuma ganin abinda suke gani Allah ne masani aje ga sai na alƙazi Abubakar ya ambata a cikin tsatsakin jawabinsa game da wayannan ayoyi guda biyu cewa na Musa mun ci tabbata gare shi ya ga Ubangiji shi yasa mai fadi ya suma
wa annal babal arabahu fasara dakkar bidrakin halaqahu Allah lahu
shi ma dutse ya ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala dan haka ne ma ya zama ya rijiddige saboda ya riski wani idraki da Ubangiji ya kalla halta gare shi
wastamba dalika wallahu alim min qawlihi walakin zillal jabal fa in istaqarra maqamuhu fa sawfa tarani
ya yi istinbadin ma'anar wannan zance da ya faɗa daga faɗin Ubangiji tabaraka wataala da ya ce ka dubi wannan dutsen in ya tabbata inda yake kai ma za ka gani
summa qala falamma tazalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa sarra Musa sa'ida
sannan kuma yace yayin da Ubangiji tabaraka wataala ya tazalli ga dutse sai ya sanya shi ya jiddige Musa ma ya faɗi su mamme tazallin da Ubangiji ya ga dutse shi ne bayyanar Ubangiji ga wannan dutse har dutse ya iya ganinsa a bisa wannan zance sai na Ja'faru dan Muhammad al-Bakir ya faɗa ya shigaltar da Musa da kallon dutse ne har Ubangijin ya yi tajalli Musa bai ankara ba
walaula zalika lama
ba dan an shigaltar da shi da kallon dutse kallon dutsen can ka gani kaga yanzu ya je da zancan ganin Allah sai ya shiga da ganin dutse har ubangijin ya tazalli sai yasa abin ya zo da sauki amma da ba ai haka ba da mutuwa zai ba wai su ma zai ba
wa qawluhu hadha yadullu ala anna Musa rahu
to kaga wannan magana da Abubakar alƙali Abubakar al-Huzali ya faɗa tana nuna cewa lalle dai annabi Musa ga Allah ke haƙiƙa ya afku ga sashe ga cikin malaman tafsiri a cikin lamarin dutse cewa shi dutse ya ga ubangiji in ku aka yadda dutse ya ga Allah shi yasa ya rugurguje to wannan hujja ce akan cewa annabi Muhammad ma zai iya ganin Allah da dutse da manzon Allah wai ko ne wannan ya nuna cewa dalili ne a bisa halittar ganin Allah kenan dan dai indai wani halitta zai iya ganin Allah to ba dalilin da ba shi Allah ba zai iya ganin sa ba kuwa sallallahu alaihi
wasallam
babu wani kokonto a cikin halittar ganin
duk
a wannan ayoyi da aka ba wani nassi da ya nuna abu ne abun hanawa ga Allah tabaraka ta'ala
wa amma wujubu lin sallallahu alaihi wasallam
amma wajibcin ganin shugaba sallallahu ganin ubangiji tabaaraka ta'ala ga shugaba sallallahu alaihi wasallama
bi annahu ra'ahu bi ayni falaysa fi qadihi aidan wala nafsun
da kuma masu cewa ubangiji tabaaraka ta'ala ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya gashi da idanunsa shi ma dai wannan babu hujja yankakkiya a bisa gare shi kuma abin da aka dogara kansa dai shine ayoyin nan guda biyu na suratul najmi su kuma wayannan ayoyi guda biyu akwai jayayya mai zafi tsakanin malamai akan fasaro amma kuma ai ihtimalin su akan cewa ganin Allah yake nufi to kuma abin da zai yi cewa afatumarunahu ala ma yara wala qara ahu nazatan ukhra yara ra'ahu kuna jayayya da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam akan abin da yake gani ya gan shi ma fa a wani karan daban to ya gan shi shiwa malamai sun yi ta kaikawo akan ma'anarta ya ga Allah ko kuwa ya ga jibrilu me ake nufi a ciki to kaga nan gurin an san cewa an samu jayayya mai tsafi tsakanin malamai akan su kuma kowanne cikin biyun zai iya yiwa wanne ake nufi
wala atara'un mutawatirun annabi sallallahu alaihi wasallam
babu wani hadisi da aka samu yankakke wanda yake ya kai ga haddin tawaturi daga shugaba sallallahu alaihi wasallam wanda yake karfafa ɗaya daga cikin ma'anonin biyu
wa hadisi ibn abbas abar ali tadi lam yuzuru wa ila nabi sallallahu alaihi wasallam
hadisin da makanta a baya na sayyidina abdullahi ibn abbas da sayyidina abdullahi ibn umar ya aike na tambayar sa shin ma'aiki ya ga ubangiji yace masa ya ganshi ya ganshi ya ganshi ya ke ta faɗa wannan labari ne Abdullahi bin Abbas ya ba kan kudirin sa shi a zuciyar abinda ya yarda da shi ya imani da shi shi ya faɗa wa Abdullahi bin Umar ba wai yana faɗa abinda ya jiyo daga annabi wani dan da ce annabi ya ci mun ya gan shi faɗa yake a ya gan shi ya gan shi kaga wannan ne imanin sa yake faɗa shi da haka sai zama dan za a yi aiki akan cewa an kudurta abinda wato ma'anar wannan zancen Abdullahi bin Abbas ya faɗa ne kamar yadda shi ma ya kudurci amma ba wai a ce an rawaito daga ma'aiki sallallahu alaihi
wasallam
misalin wannan ma'ana shine hadisin da sayyidina Abi Dharr al-Ghifari a cikin fasara aya hadisin sayyidina Mu'adh shi ma zai dauki tawili kuma isnadin sa da matanin sa ma basu zauna daidai ba
wa hadisi ajiyan al-akhir mutalim mushkilin
hadisi kuma bi zan kifari dayan daban shi kuma wannan abin sabani a cikin sa ne zai dauki ko wace irin ma'ana kuma yana da iskali arwayto a cikin daya daga cikin ruwayoyin nasa da aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi kaga ubangiji hadisi abu zan kifari sai ce nurun anna arau ai haske ne ta yaran gan shi
to
nurun anna arau haske ne ta yaran gan shi ya amsa tambaya da tambaya ne yanzu nan gurin akwai amsa a ciki ya ce bai gan shi ko kuma ya ce ya gan shi anna anna a larabci tana da ma'anoni da yawa anna tana nuna kaifiya ba lalle tambaya ba nur anna arahu haske ne ta kaka na ganshi nurun anna arahu haske ne ya zan bayyana maka yadda na ganshi nurun anna arahu haske ne ya zai yi in ganshi kowace daga cikin maganar nan anna za ta iya bayarwa ya za a ce an ga amsa a cikin wannan kenan wannan ba amsa ce yankakkiya ba ita mata da ita ma ce
wata ba su shuruti na annan ruya nuranin arahu
nuraniyun arahu wasu daga cikin shahudanmu sun haka ito ma hadisin ba a haka yanzu ba nurin anna arahu ya ce ba sai nuraniyun arahu na gan shi zatinsa na haske ne abin da maza Allah ya faɗa ke ba ta yi nurin anna arahu ta yi nuraniyun arahu irin wannan shi ake ce tashifi tashifi shi ne mai rubutu da zaga abin da yake zai rubuta wani dalili zai canja ma'anar ko dai ya tsinka kalma ɗaya ta zama biyu bisa kuskure kamar yadda zuwa cikin diwani kuke karanta fa'in niyya taimun haka shi Ibrahim ya faɗa fa'in niyya kalma ɗaya taimun wata kalmar daban garin rubutu sai aka haɗe su sai kuke karanta fa'in niyya taimun kalma ce a gane fa'in niyya kalma ce daban yatimun fa'in niyya taimun kai fa'in niyya daban taimun daban sai aka ɗauki ya ɗin fa'in niyya sai aka haɗa da taimun sai zama fa'in ni yatimun ma'ana gaba ɗaya ta wargaje fa'in niyya taimun ni mai ƙwanƙolar soyayya ce a cikin annabi fa'in niyya taimun ni maraya ne ya shi ba za ce kansa maraya maraya aina duk wanda ya haura shekara 18 ya tsaye ga maraya ko baban sa ya mutu kuma ba maraya sunan sa bane ya shi ba da girma zai ce fa'in niyya taimun fa'in niyya taimun ya faɗa ka ce fa'in niyya taimun sai irin wannan yake nufi da tashihi yanzu anan ya ce nuraniyun arahu na ganshi zati ne na haske garin rubuta sai aka canza ma'ana sai koma nurun anna arahu haka ma'ana gaba ita burgici abin da suka faɗa ke nan ya zo a wani hadisin daban na tambaye shi sai ya ce na tambaye ma'aikin Allah ka ga Ubangiji sai ya ce ra'aitu nuran na ga haske bai ce mun ya ga Allah ba sai ce mun ya ga haske to ban san hasken nan menene ba zatin ne hasken ko wani abin da wanda ya haske ko ba sani da haka malamai suka ce duk a cikin wannan ba wanda zai yi a kafa hujja da shi a bisa ingancin ganin nan cewa ya gan shi
fa'inkana sai yi ga aiki nuran kuma ƙarƙa hazara annahu lam yara Allah ta'ala
idan ya inganta cewa ya yi na ga haske to wannan ya tabbata cewa kenan bai ga Allah tabaraka wa ta'ala sai mu dauka cewa kenan ya ga wani haske wanda ya sha makance idanunsa ya hana shi ganin Allah kaga Allah ya ce to wani haske ne da na gani wannan haske kenan ya tsare shi gaban ganin Allah to amma ya zami da fadin Allah Allahu nuru samawati wal ardh kuma ya zami da wannan ayar ita kuma Allah shine hasken sammai da ƙasa dama shi hasken ne in yace na ga haske ya kenan to mun dai mu kora gaba
ai kaifa arahu ma ai hijabun nurul magashi lil basari
na haka idan ya tabbata wacce magana nurun anna arahu ya fada to sai zama ma'ana ta kenan haske ne shi ta yaya yanzu in gan shi tunda hijabi na haske ya lullube idanuna ban iya ganin sa ba wannan kuma shine abin da yazo misalin sa irin ɗaya hadisin daban cewa hijabuhun nuru haske ne hijabinsa ya zo a wani hadisin daban lam arahu bi aini ban gan shi da idanuna ba amma na gan shi da zuciyata har sau biyu sai ya karanta wannan aya summa dana fatadalla alƙali ya ce to ka sani dai Allah tabaraka ta'ala yana da iko yadda ya sanya wa idanu kudura take iya ganin abu zai iya sa zuciya wannan kudura ita kuma ta ga wannan abu in Allah ya ga dama ganin da yake anan akan wannan gululun naka sai ce da shi ka fada sai zama kowa da ido ke gani kai da ka fada kake gani na ruwan Allah ba zai yi haka ya ga dama sai mai da shi kenan kai ga dama mai da shi bayan ka yanzu ubangijin da ya mamaye kin Allah kudura yake iya gani ta kiyya kuma babu ido a kiyyar kuma sai ya hana shi kudurar da zai ganshi da zuciya naka in yace na ganshi da zuciya wannan na nufin cewa kudurar da ke kan idanu aka mai kan zuciya ya ganshi da ita wannan bai koru ba
in warar da hadisin nan bayyinin tilbati shi kida o wajabal masir ilayhi
naka in an samu hadisi wanda yake bayyananne kuma tabbatacce a cikin wannan babi da yake na ganin Allah sai a kujiri da shi kuma a yadda a tafi a kansa saboda babu wani koraren abu a ciki babu wani tsarewa ko hanawa yankakkiya da ta zo daga Allah ko a cikin nassi wanda take nuna ba za a iya ganin Allah Allah ne mai datarwa zuwa ga abin da yake shine daidai hanya ya tabbai tsawo wannan fasali kenan amma abin da ya zo cikin wannan kisa na daga ganawar ubangiji tabaraka wa ta'ala ga shugaba sallallahu alaihi wasallama da zancen da ya gudana tsakanin su da fadin sa cewa fa auha ila abdihi ma auha yanzu kuma abin da hadisai ma sai wa suka kunshe shi da yawa daga cikin malaman tafsiri suna kan cewa wanda ya wahayin nan shine ubangiji tabaraka wataala ya yi wahayin nan zuwa ga jibrilu shi ko jibrilu ya wahayi zuwa ga muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai dai wa'anda suka ratsi hanya daga cikin su an rawaita ga sayyidina ja'far as-sadiq dan muhammadu al-bakir ya fada ubangiji ya yi wahayi zuwa ga shugaba sallallahu alaihi wasallama ba da wasida ba an rawai shi irin wannan kuma ga sayyidina wasidi ya zuwa ga wannan ma'ana ne kuma sashi daga malaman tauhidi suka tafi kan cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya yi zance da ubangiji a isra'i an haka ce wannan ma'ana ga al-imam al-ash'ari kuma sun haka ce shi ga abdullahi ibn mas'ud da ibn abbas amma sauran kuma sun musanta shi imam an-naqashi ya kai ta ga sayyidina abdullahi ibn abbas a sai ke san ta isra'i daga shugaba sallallahu alaihi wasallama cikin ma'anar fadin ubangiji tabaraka wa ta'ala dana fatadalla ma'aikin Allah ya ce jibril ya rabu da ni wani lokaci sai ya zama duk muryoyi sun dauke gaba na ko motsi ba na ji sai ya naji zancen ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa da ni ka nutsar da zuciyarka Muhammadu kar ka ji tsoro matso take matsowa sun madana fata da lakin ya zo a hadisin da sayyidina Anasu a cikin kisar Isra'i ya kawo irin wannan ma'ana haje ga san kafa hujja a cikin wannan da fadin ubangiji tabaraka wa ta'ala bai kamata ga wani mutum ba an yi kallimahu Allahu illa wahyan ba zai yi ga mutum ba Allah ya magana da shi sai dai ɗaya daga cikin abu uku ya faru illa wahyan na farko ko dai Allah ya masa wahayi aw min wara hijabi ko kuma Allah ya magana da kai ta bayan hijabi aw yursila rasulan ko kuma ya aiko wani jakada ya zo ga ya masa kwansa ukun nan su ne kawai magana da Allah zai iya dan adam amma banda wa'annan ba zai magana da mutum da wa'annan ukun aw yursila rasulan ita tafiya duk annabawa wahayin da Allah yake musu kenan ya aiko jakada ya zo ga musu Allah ya ce kaza shine jibril zai sallama da annabi Allah ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza aw yursila rasulan kenan min wara hijabin akwai wa'anda Allah ya rance da su ta wannan kamar annabi Musa mutum tafi daga gareshi Allah ya magana da shi cikin bishiya yayi magana da shi cikin wuta innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dhikri wuta ce ta ga annabi Musa wannan kaga Allah ne yake magana min wara hijabin kin to aw yuha ilayhi ba illa wahyan ba illa wahyan sai dai wahayi ita kuma ya take to akanta alkali zai wannan zancen yau me ma'ana illa wahyan anan gurin ne zancen da ubangiji da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zai tasu malamai sun ce dama rabo uku ne Allah ya magana da mutum ta bayan hijabi kamar yadda zai ce da annabi Musa ko kuma ya aiko mala'ika kamar yadda yawa dukkan annabawa kuma shine mafi yawan halayen shugaba sallallahu alaihi wasallama na uku kuma shine fadin ubangiji tabaraka ta'ala illa wahyan kaga ba abin da ya rage daga cikin rabaraban kalolin zancen da Allah zai na mutum sai dai in mushafaha baka da baka ayu rusul da sunan dai ga yadda take ya aiko mala'ika ya gaya ma min wara'i hijabi shine ka ji zancen Allah amma ta bayan wani hijabi to me wahayin kuma ba abin da rage sai dai mu ce kuma gaba da gaba ke baka da baka shine ya rage wasu kuma sun ce a ma'anar wahayan shine abin da Allah yake jefa wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyarsa ba tare da ya aiko jibrilin ba kamar abin da yake faɗa a hadisi kudusi kaji ya ce ubangiji ya ce kaza hadisi ne amma sai ce Allah ya ce kaza kuma ba alqur'ani abin yake ba sai irin wannan communication ne tsakanin Allah da ma'aikin Allah ba tare da ma jibrili ya san anya ba yana sauke abin a zuciyarsa ne kawai
أذكر أبو بكر البزار عن علي في حديث الإسراء ما هو أعظم في سماء النبي صلى الله عليه وسلم لكلام الله من الآية
إمام أبو بكر البزار يا أم بتاك سيدنا علي أتكي حديث النا إسرائي أبن ديك الشيء نبفي بيّن أفيلي نلقى جنزن شن وبنكي جي تبارك وتعالى شكبا صلى الله عليه وسلم أي
فذكر فيه فقال الملك الله أكبر الله أكبر
سيدنا علي أفلا أتكي حديثه cewa sai mala'ikan nan ya ce Allahu akbar Allahu akbar wannan mala'ikan da ma'aikin Allah ya bamu labari ya fito ta bayan hijabi wanda jibril shi ma bai fara ganin sa da ya fito ya ce Allahu akbar Allahu akbar kamar mai kiran sallah sai na ji an faɗa ta bayan hijabi ana cada ni bawana ya yi gaskiya ni ne mafi girma ni ne mafi girma kenan waye yake wannan magana Allah ne bawa na yayi gaskiya ni ne aka bago waye zai faɗi wannan ubangiji tabaraka taala
qala fi ta'ir kalimati al-azani mithlaha mithla zalika
sannan da sauran kalmomin kiran sallah ma duk in ya faɗa sai wannan murya ta ban hijabi ta mai mata cewa ni ne kaza ni ne kaza
waye yi wal kalam fi mushkila hadhihi al-hadith al-fasl ba'da hadha ma amaru
alkali yace zamu dawo da wannan magana a fasali na gaba da abin da yake mai rikici a wannan hadisin zamu kawo shi mu tantance shi anan gaba kuma a fasalin farko na babi na gaba shi ma zamu kawo wata magana irin wannan
wa kalamullahi ta'ala li muhammad sallallahu alaihi wa sallam
zamu yi magana kuma game da zancen da ubangiji tabaraka ta'ala ya ga shugaba sallallahu alaihi wa sallam yin wannan magana a ce Allah ya yi magana da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma wanda yake banta daga annabawa wannan halattaccen abu ne a hankalce babu wani abin da yake horarre a ciki babu wata hujja sakakkiya da ta zo a cikin shari'a wadda za ta hana yiwuwar haka amma idan wani hadisi ya inganta a cikin wannan sai a dogara kansa zancen da annabi Musa ya yi da ubangijinsa wannan tabbatacce ne gaskiya ne abin yin yanke da shi ne nassi ma ya zo a cikin alqur'ani game da haka sannan kuma ya karfa maganar da masdari dan ya nuna hakikata kuma ubangiji ya daga matsayin annabi Musa har ya kai shi sama ta bakwai saboda dalilin ya yi zance da shi shi sai ya samu wannan matsayin annabi adam ba sama ta farko aka aje shi da annaba masu girma har annabi ibrahim ma da yake shi ke bin ma'aikin Allah a martaba cikin kullu azmin rusul amma yana sama ta shida amma ya ce annabi musa yake sama ta bakwai saboda kallamahu Allah takliman Allah yana zancen da yare shi ne ba shi martaba aka daga shi zuwa sama ta bakwai
ورفع محمد فوق هذا كله حساب لك مستوى وسمع خليفة كلامي.
أما زي الله يتلقى شو كما صلى الله عليه وسلم سمع دوانا. هل يكيم متأين لك شو مستوى؟ قرن لك شو مستوى؟ حسيد جنا جمود إن عليك ألم كنجر أين ربوت؟
Okay, بس أي مديات يا هذا أو يبعد سماء الكلام
أو يبعد سماء الكلام.
يبعد سماء الكلام.
سيا ذا شيء كنن. Wannan ya kora a haƙƙin shugaban sallallahu alaihi wasallam ko kuma a ce ba zai yi jinancin Allah ba
subhana ma hatta man sha'a bima sha
sarki ya tabbata ga ubangijin da yake banci wanda ya ga dama da abin da ya ga dama na daga matsayin sarki ya tabbata ga ubangijin da ya fifita sashi akan sashi daga cikin annabawa a wajen daraja alhamdulillah Allah ji gamu Allah ji gan iyayen na malamin da masoyan mu da ƴan uwan Allah ya samu gama duniya lafiya malamin Allah ya saka masa alheri ya mu Allah ya saka masa alheri mun da zaman iya ba Allah iya mana abin da ya gare mu Allah ya mana maganin Allah ya mana arziki arai wai baka annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda wake kana gurin wangi Allah huwa shi abin da wake tsoron Allah karim kasan mu Allah zo da lafiya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya baka annabi sallallahu alaihi wasallam halin ta tashin hankali da ke ciki a wannan kasa Allah ya maganta mana shi halin da kasan take ciki tsadan rayuwa da rashin ko matsata tana arziki duka Allah yayi mana shugabannin mu Allah ya riko da hannunsa Allah ya dora su akan daidai Allah ya mai ikon biyayya gare su malan da ƴan uwansa Allah kara musu lafiya Allah ya sa rakiya ta tsawar baka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da makan gudanar su Fatiha da salfati bismillahirrahmanirrahim